sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 22.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 22 ga watan Maris shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashim tare da Maryam Dauda da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Dabban mutane sun tattaru yau Juma'a don jana'izar gama gari da aka yi a wata makabarta a New Zealand, inda aka binne mutane 26 cikin 50 din da suka raksa rayukansu a makon da ya gabata. Koriya ta Arewa ta sanar da janye ofishin hulɗarta da Koriya ta Kudu a yau Juma'a. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta faɗa yau cewa sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mai cewa Amurka za ta amince da 'yancin Isra'ila na mallakar yankin tuddan Golan bai dace ba.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya an kawo ƙarshen babban taron hafsoshin ruwa na ƙasashen duniya da Amurka ke jagoranta don samar da tsaro.
Shi waɗannan jiragen ruwa kayayyaki ne da kuma dukiyar mutane waɗanda suke daga nahiyoyi daban-daban taɓa irin waɗannan dukiya na sa hasara, sannan yana sa zaman ɗarɗar.
Haka kuma za mu ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa bisa rashin saurin hukunta waɗanda aka kama da laifukan rashawa da almundahana.
Kila ne a zo a yi garin bawul a tabbatar duk irin wannan tun daga sojoji zuwa SSS zuwa 'yan sanda a bincika a tabbatar duk wani baragurbi an maganinsu.
Haka kuma za ku ji yadda ta kasance bayan ganawar shugaba Muhammadu Buhari da kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya, sai kuma shirin duniyar Amurka da Mahmud Lalo zai kawo mana da wannan la'asariya, da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana. Amma kafin nan sai mun fara da shincikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dabban mutane sun tattaru yau Juma'a don jana'izar gama gari da aka yi a wata makabarta a New Zealand, inda aka binne mutane 26 cikin 50 din da suka rasa rayukansu a harin kan mai uwa da babban da aka kai a wani masallaci ranar Juma'a da ta gabata. Mai mafi karancin shekaru a cikin mutanen shine wani yaro dan shekaru 3 da haihuwa. Da safiyar yau a wani taron addu'o'i da aka yi a wani masallaci da ke tsallaken wurin da aka kai mummunan harin na Christchurch, Imam Gamal Fauda ya yi jawabi ga dubban jama'ar da suka taru.
We are broken hearted, but we are not broken. We are alive.
Yace muna da nauyin zuciya, amma hakan ba zai karya mana gwiwa ba. Muna raye kuma muna tare. Mun kudura aniyar ba za mu bari wani ya kawo mana rarrabuwa ba. Fauda ya kuma yaba da Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern akan abin da ya kira karfafa iyalansa da ta yi, da kuma yadda ta mutunta su ta hanyar daura dan kwali a lokacin da ta je jajanta musu. Yace shugabancin Prime Minister wani abin koyi ne ga duniya. Mata a fadin New Zealand sun daura kallabi yau Juma'a don nuna goyen bayansu ga al'ummar musulman kasar. Koriya ta Arewa ta janye ofishin hulɗarta da Koriya ta Kudu. A yau Juma'a ne Koriya ta sanar da makwabciyarta Koriya ta Kudu akan matakin da ta dauka kwatsam a wurin taron kasashen biyu na mako-mako da suke yi a ofishin haɗin gwiwar su da ke arewacin birnin Kaesong. Mukaddashin ministan haɗin kan Koriya ta Kudu Chun Hae-sun ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Koriya ta Arewa ta ce daga kol aka bada umarnin daukar wannan matakin. A wata sanarwa, Koriya ta Kudu ta faɗi cewa matakin da Koriya ta Arewa ta ɗauka na janyewa daga ofishin bai dace ba, amma sanarwar ta ce Koriya ta Kudu za ta ci gaba da aiki a ofisoshin. Labarin janye ofishin na zuwa ne bayan lalacewar ganawar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a Vietnam cikin watan da ya gabata. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta faɗa a yau Juma'a cewa sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mai cewa Amurka za ta amince da 'yancin Isra'ila na mallakar yankin tuddan Golan bai dace ba. Ma'aikatar da ke birnin Damascus ta ce sanarwar da Trump ya yi ba za ta sauya ainihin gaskiyar cewa yankin na tuddan Golan na Larabawa da Siriyawa ne ba, kuma zai ci gaba da kasancewa nasu. Sanarwar ta nuna a fili yadda Amurka ke watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da yadda ta kuma saba ƙudurorin ƙasa da ƙasa, musamman ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na 497 a cewar ma'aikatar. Ta kuma ƙara da cewa sanarwar Trump na barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasashen duniya. A yakin shekarar 1967 da aka kwashe kwanaki 6 ana yi ne Isra'ila ta kwace yankin na tuddan Golan, kuma tun a lokacin yake hannunta. Shi ma shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce sanarwar Trump na gab da jefa yankin cikin wani sabon rikici da tashin hankali. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe wasu sojojin Amurka biyu a lokacin da aka kai wani farmaki yau jama'a a Afghanistan. Amurka da rundunar tsaron NATO da ke jagorantar dakaran da ke yaƙi a Afghanistan ba su ba da wani ƙarin bayani ba. Kusan sojojin Amurka 14,000 ke Afghanistan har yanzu a zaman ɓangaren wani shiri da ke horarwa da kuma marawa dakaran Afghanistan baya. Ƙungiyar bada agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta tura manyan ƙungiyoyin taimakon gaggawa zuwa birnin Beira da ke Mozambique don taimakawa dubban mutanen da muguwar guguwar Idai ta shafa a makon da ya gabata. Wannan guguwar ita ce mafi muni da aka taɓa ganin shekara da shekaru da ta taɓa afkawa yankin na kudancin nahiyar Afirka. Ana sa ran ɗaya daga cikin ƙungiyoyin aikin gaggawar za su samar da kayayyakin tsaftar muhalli ga mutane kusan 20,000, yayin da ake sa ran ɗaya ƙungiyar kuma za ta dinga samar da lita 2,225 na ruwa mai tsafta a duk rana, wanda zai taimakawa mutane 15,000 da ke gwagwarmaya bayan ambaliyar ruwan da ya biyo bayan guguwar. Jamie Lazor, shugaban shirin bada agajin na kungiyar Red Cross a Mozambique, ya faɗa a wata sanarwa cewa ma'aikatan agaji sun fi damuwa akan daƙile bazuwar cututtukan da ake ɗauka ta ruwa. Ya kuma ce kungiyoyin bada agajin za su taimaka wajen kare mutanen. Jamie ya kuma faɗi cewa ana buƙatar ƙarin taimako kuma za su ci gaba da yin duk abin da ya dace wajen kawo kayayyaki da kuma taimakawa ƙarin jama'a.
Madam Dauda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a Najeriya an kawo ƙarshen babban taron hafsoshin sojojin ruwa na ƙasashen duniya da Amurka ta jagoranta don samar da tsaro a gabar tekun Gini, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Mai na kaina.
Taron na manyan hafsoshin rundunonin sojojin ruwa na ƙasashen duniya, wanda na wani ɓangare na atisayen jiragen yaƙin ruwa mafi girma a duniya mai take Obangame Express da Amurka ke jagoranta, ya tattauna sosai a kan sha'anin tsaro a gaɓar tekun Gini. Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas shi ne babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ruwan Najeriya.
The Gulf of Benin is a body of water and the crimes that goes on there, they are transnational.
Ya ce ana tafka miyagun laifuka na ƙasa da ƙasa a gabar tekun Gini, domin masu ta'asar na kai komo ne daga wannan ƙasa zuwa waccan ƙasa. A wannan teku ga misali, ba za ka ce wannan shine ruwan Najeriya ba, ko kuma ka ce wannan shine ruwa na Jamhuriyar Benin. Sannan batun fashi a cikin teku shi ma wani babban kalubale ne ga dakarun ruwa a duk duniya baki daya. Wannan na ma daya daga cikin dalilin da yasa aka kirkiri sojin ruwa a duniya. To wannan shi din ma za mu yi maganin sa. Win Commander MI Salman mai ritaya wani masanin tsaro ne.
Mai da ke fataran miyagun kwayoyi idan suka taso daga South America for example, za su bi ta nan Gulf of Guinea ne, sannan su kai ko America ko kuma kasashen Turai. So za ka ga cewa lallai dole ne su kasashen nan da ƙarshen abin zai fada kasashen su ne, dole su zo ta inda ake bi da waɗannan miyagun kwayoyin.
Duba da yadda Amurka ke jagorancin wannan atisaye da mataron baki daya, masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya ce akwai dalili.
Matsalar na tsaro na duniya yau da ya tsaya a ƙasa ba ko nahiya ɗaya kawai. In muka diba misali ta addanci ko safaran makamai ko kwayoyi, matsala ce wadda take tasowa da kasa daya ta ma zai ga tara rubu duniya duka.
Shi kuwa masanin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu yace taron zai yi tasiri sosai musamman wurin kare muradi irin na tattalin arziki ga kasashen.
Shi waɗannan jiragen ruwa kayayyaki ne da kuma dukiyar mutane waɗanda suke daga nahiyoyi daban-daban, taɓa irin waɗannan dukiya na sa hasara, sannan yana sa zaman ɗarɗar. Ko da lokaci in an magana tattalin arzikin ƙasa, abin da ke dawomar da shi shine zaman lafiyan ƙasa na tsaro. Saboda in an samu rashin tsaro a irin waɗannan wurare, to yana zama hasara mai girma, sannan kuma yana kashe gwiwar masu zuba jari.
Thank you.